الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا ران الجمعة زي زمو التقوص قوة الشعبان هجرة ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 7 ga watan 2 shekara ta 2025 zamu ci gaba da karatu na usulul fiqh a cikin wannan littafi mai albarka سنة ألفية التوحيد ألفية الأصول وبناء الفروع عليها ألفية الأصول وبناء الفروع عليها واللفر بب مالمي الأستاذ عبد الله غندو رحمه الله تعالى wannan darasi zai zabo darasi na 11 insha Allah ta'ala darasin da ya gabata mun tsaya baiti na 48 yau zamu tashi baiti na 49 al-shaykh Abdullah yake cewa wa ba'dhum yaruddu zal ahadi فالاعتراض والجواب بادي حديث لا نكاح إلا بولي دليلنا على اشتراطه العلي حديث من مس لنا النوض ما سم ذاكير له منتقض حديث كل مسكر حرام لنا على النبيذ والسلام والحنفي في الجميع قائل والحنفي في الجميع قائل ما صح عن ابن معين الناقل ثلاثة عن النبي لا تصح من مثل نكاح كل لا تضح جوابنا الحديث لا يرد بمثل ذا إذ شرطه يشتد تو الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ينتتون وتمسألة واتو إتتشي مسألة وتتشافي واتو حديثي ونبسو تكا شرط تواتو ريبا دوكما مغنغنم مالمي أكي to inda ya gabata mun ji cewa wasu sun ce ba za a karbi hadisi ahad ba matukar ya ci karo da mutawatiri da ya ci karo da mutawatiri ya aje shi gefe sai ai aiki da mutawatiri to mun yi bayani cewa wannan fahimta ce mai rauni kwarai da gaske ba za a ce kai tsaye don hadisi ahad ya saba mutawatiri kawai a ce a aje shi ba inda har ya tabbata babu shakka za ka samu akwai hanyoyin da za a bi kila a hada su gaba daya a yi abin da ake kira da aljamar to wannan an samu masu wancan ra'ayi kaɗan daga cikin malamai wanda daga cikinsu akwai al-hanafiya to shi ne malam zai ci gaba da kawo mana misalai na wasu hadisai waɗanda su hanafiyawa suka yi raddinsu saboda ba su cika wancan sharaɗi da suka saba suna da sharuɗa da suka sanya dangane da karɓar hadisi ahad daga cikin sharadin da suka sa shine kada shi hadisi ahad ya zamo rawi wanda ya ruwaice shi wato yayi aiki da aka sinsa idan aka samu hadisi daga wani rawi min ruwat amma kuma sai ya saba ma wannan hadisin to hanafiyawa wannan illa ce a wurin su cewa wannan hadisin ba za su yi aiki da shi ba saboda su da cewa babu shakka akwai dalilin da ya hana yayin wannan aikin wanda yake qati'i da ya tabbata a wurin sa daga baya sannan daga cikin abin da suke ambata ya zamo hadisin shi ahad kada ya zamo yana magana kan al'amarin da yake yawan abkowa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kada ya zamo yana magana akan abin da yake mata ummu bihil balwa to in hadisi yazo akan wannan to idan ahad ne bai kai mutawatiri ba za su yi aiki da shi ba saboda su da ganin cewa ai ya tattauna wata mas'ala wadda akwai buƙatar a ce an samu adadin marwaita da dama sun ruwaice wannan qadiya din tunda babu ne wanda ya shafi wani mutum ayyanan ne ko su tsirarun mutane ba abin da suka faɗa kenan sanan daga cikin abin da kuma suka faɗa shine wanda muka faɗa a farko kada ya ci karo da mutawatiri to wannan kadan daga cikin sharuɗa da suka sa na hadisi ahad rashin karɓarsa a wurin su al-hanafiya kenan amma su al-malikiya san sharadi guda suke da shi dangane da ko a ce sharadi biyu dangane da hadisi wanda ba mutawatiri ba sharadi na farko ya zamo ya tabbata sharadi na biyu kada ya saba ma ijma'in mutanen Madina ko amalu ahlil Madina al-imamu Malik idan aka samu hadisi ko da ya tabbata amma kuma ba mutawatiri bane kuma sai ya ci karo da amalu ahlil Madina to al-imamu Malik baya aiki da shi yakan yi aiki da amalu ahlil Madina to wannan shine kawai al-imamu Malik yasa amma su al-hanafiya kun ga su sun saba musu malikawa to shine malam zai ba mu misalai daga cikin hadisan da mu malikawa mun yi aiki da su duk da cewa ahad ne hadisan amma kuma su hanafiya sai suka saba muna to shine malam yace wa ba'dhum akwai wani shashi daga cikin malamai ya ruddu shi yana raddin zal ahadi hadisan da suka zo ba mutawatirai ba to akwai sashi an samu sashin wasu malamai kadan su sun ce a gaba ɗaya hadisi in ba mutawatiri bane to ba za a aiki da shi ba su ba su ma sanya sharadin wai sai ya saba mu mutawatiri ko ya ci karo da shi ba a su sharadin su na karban hadisi to dole ya zama mutawatiri to amma wannan fahimta ce mafi yawa ma zaka ga ɗan bid'a suke akanta su suke kan wannan fahimta din daga cikin al-mu'tazila kusan ra'ayin su kenan da kuma waɗanda suka zame suka yi riko da wannan ra'ayi irin su al-qashani da sauransu haka ar-rafida su ma an samu wasu daga cikin su suwa ba sa karba hadisi wanda yake ahad sai in mutawatiri ne musamman in yana magana kan abin da ya shafi al-umurul gaibiya al'amura waɗanda suka shafi gaibi to ba za su yi aiki da shi ba to wannan gaskiya bata ce ahlus sunnati wal jama'a ba kan wannan suke ba to shine bale yace fali'tiradu badin to abinda suke bujurowa da shi na kin karbar hadisi ahad bayyane yake saboda daga cikin abinda suke fada na dalilan su idan an kawo musu hadisi ahad wanda ba mutawatiri ba su ce a'a su ba za su karbe shi su yi aiki da shi ba suna cewa wai baya nuni akan yaqini zato ne saboda haka kamar zaka yi aiki ne kan abin da baka da ilimi akan sa gashi kuma Allah ya ce wala taqafu ba laysa laka bihi ilmun sai su kafa hujja da wannan aya Allah ya ce kar ka bibiye abin da baka da ilimi akan sa haka Allah yana cewa wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamuna eh kar a same ku kuna fadan abu ku jingina wa Allah alhali ba ku da ilimi akan sa irin su wa ma shahidina illa bima alimna to ire-iren wayannan su suke kawowa a matsayin hujja sai su bujiro da wannan to shine mala yace fali itradu badi abinda suke bujirowa da shi a matsayin dalili to abu ne wanda yake bayyane kira karanta littattafai zaka ga malamai na ambatar wannan kuma wannan malamai shine mala yace wal jawabu bari su kuma malamai na gaskiya sun ba su amsa wadda take a fili sai dai in mutun Allah bai masa rabo ba to ya kasa karba ko ya kasa fahimtar abinda su malaman suka ambata na farko waɗannan ayoyi da suka ambata ba hujja ne gare su ba balma hujja ne akan su domin kin karbar hadisi ahad ai ba yaqini bane ai ba yaqini bane shi ma zato ne to kaga ya kenan kaga ba to kaga ayar kenan hujja ce akan su sun ƙaryata abinda ba su da ilimi akan sa wannan kenan sannan kuma zamu ga cewa mafi yawan manzanni da Allah ya turo ɗaiɗai ku ɗaiɗai yake turo su to kaga wannan hujja ce kan cewa ashe sako in ya fito daga thika ko da mutum ɗaya ne za a karba haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tura ɗaiɗaikun sahabbai wajen da'awa da makamantansu to shine mala yake nufi wal jawabu badi akwai amsoshi a fili a bayyane da malamai na sunna suka ba su waɗancan ƴan bid'a masu cewa ba za a karbi hadisi wanda yake wato ahad ba dole wai sai ya cika sharadi na at-tawatur to ash-shaykhu Abdullahi sai ya koma akan su al-Hanafiya waɗanda su ne abokan rigimar Malikawa akan ita wannan mas'ala su ba su ki karbar hadisi ahad kwata-kwata ba wa innama kawai dai sharuɗa suka sa kamar yadda muka ambata to shine zai kawo misalan wasu daga cikin hadisai da su al-Hanafiya suka ce ba za su karbe su ba shine yace hadisu la nikaha illa bi wali akwai hadisin da yazo cewa babu ingancin aure sai da wali ma'ana duk auren da aka yi ba wali a bangaren mace to wannan aure ba sahihi bane wanda hadisi ne wanda al-Imam Ahmad da sauran ashabu sunan duk sun ruwaice shi ta hanyar Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda to shi yasa zamu ga cewa a wurin Malikawa wali sharadi ne balma wasu na cewa ma rukuni ne rukuni ne a wajen aure ba ba abu ne wanda yake a waje ba a cikin auren ma yake ba zai ma yiwu a ce an yi aure babu wali ba to wannan kuma na cewa shi wali sharadi ne ita ce fahimtar mafi yawan malamai kamar mazhabar al-Imam Ahmad da kuma mazhabar al-Imam Shafi'i duka sun hadu da malikiya kan cewa ba a aure babu wali kuma wali sharadi ne idan har an yi auren babu wali to aure batacce ne to su al-hanafiya suka zo sai suka saba suka ce mace za ta iya aurar da kanta aka kawo musu wannan hadisi suka ce hadisin bai inganta auren su ba na farko ba mutawatiri bane ahad ne sannan an samu wasu hanyoyi waɗanda hadisin yana da matsala suka sassoke dai hadisin wanda malam zai fada da magana a kansa a nan gaba to a bangaren a wannan bangare kenan bangare na biyu kuma suka soke hadisin suka ce ai hadisin ma ba sarihi bane domin cewa la nikaha illa bi waliyin ai baya nuni cewa ana nufin ba aure ingantacce zai iya daukar ba aure cikakke sai ya zama la nikaha kamil suka ce zai iya yiwa a kaddara haka suka ce saboda haka hadisin ba abun nan bane sannan ya saba ma nassin alqur'ani da Allah ke cewa hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta aure wani miji kaga cewa an kai sai ta aura ba cewa akai sai an aurar da ita ba suka ce to ya saba ba mutawatiri to wannan hanyoyi guda uku su suka yi amfani da su sai suka ki karbar wannan hadisi saboda haka auren su mace kamar yadda ya halatta cikin abin da ma suke karawa ta sai abu kuma ta sayar to ya halatta shi ma ai aure kamar wani nau'i ne na ciniki sai suka kamanta shi kuma anan cewa ai kamar wani kasuwanci ne saboda haka in ta samu wani wanda ta gamsu da shi to za ta iya aurar da kanta ta ce na aura ma kaina shi kuma ya ce na karba shike na aure ya kullu sai ya bata sadaki to wannan nan gaba duk za a fadada bayani akan wannan mas'ala to amma dai jumhurul ulama sun musu raddi cewa na farko a hadisin mai tabbata ba haka bane akwai hanyoyi da hadisin ya tabbata abu na farko kenan sannan waccan aya da kuka ce ya ci karo da ita hatta tankiha zaujan gaira ai ba abin da ake nufi kenan ba ba ana nufin wai ta je ta aurar da kanta ba shi ake nufi ba ana nufin sai ta auri wani tunda dama wani ta aura aka samu matsala ta fuskar rabuwa to shi ne Allah ke cewa ba za ta koma masa ba sai ta sake auren wani ba wai aya tana magana ne kan ita ta aurar da kanta ba ta yi wala'i a kanta sannan cewa hadisin zai iya daukar la nikaha kamil wannan ba haka bane dukkanin malamai da suka ruwaice shi to basu yi wannan fahimta ba ruwatu da suka ruwaice wannan hadisi basu yi wannan fahimta ba sannan kuma za mu ga cewa ana magana ne akan abin da ya shafi wato hakika ta shari'a to kaga abin da yake wajibi shine wannan korewa na fayu siha ce ingancin auren ake korewa to shine a Sheikhu Abdullahi yace daliluna al-aliyu a can karshe dalilun mu wanda yake madaukake ala shiratihi kan shardan tawali game da aure shine wannan hadisi mu mun yi aiki da shi saboda ya inganta auren mu koda ko ba mutawatir bane to mu yana daga cikin abinda muka yi hujja da shi cewa wali sharadi ne ba aure babu wali a bangaren mace ake magana shi bangaren namiji ba a magana wali shine waliyin kansa sai dai a samu abin da ake kira wakilci idan kai ya aure zaka iya zuwa ka karba auren kuma zaka iya wakilta wanda ka ga dama kuma wajen wakiltawan ba zaka iya wakilta kowa zaka iya wakilta mamarka yawa ko wata yar uwa taka ko wata gaggonka ko kuma matarka ta farko dai ya halatta saboda nan wakilci ne ba walacci bane eh
ba dole bane
ai wakilci ne sako ne kamar yadda zaka yi bata sako ta je ta karbo ma abu ko ta soyo ma kaza nafsu shay so in ana maganar wali to bangaren mace kenan bangaren namiji ba a maganar wali in dai ba a wasu babuka ba kamar kila yaro a ce bai balaga ba yauwa yana da kurciya ko kuma a ce kila ya balaga din amma bai mallaki hankalinsa ba yana da jarrabawa ta wauta da sauransu rashin wayo to irin waɗannan wurare ake magana walici gare shi to sai mala yace hadithu man masalana annawdu ma sima zakira lahu muntaqidu hadisi na biyu shine hadisu man masalana shine hadisin da yake cewa man masa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi zakarinsa to ya saki alwala kenan kaga wacce alwalar mi babu ta to wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zaka ga al-imam malik da al-imam shafi'i da wasu daga cikin malaman as-sunan da al-imam ahmad duk sun ruwaice shi daga busura bintu safwan ita ta ruwaice wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya shafi al'aurarsa to ya saki alwala to shine mala yace lana wannan hadisi hujja ne gare mu malikawa cewa anna wudu ne sai aka shafe hamza saboda wazani ba za a rubuta hamza ba anna wudu lalle alwalar ko sake alwalar masi ko kuma alwalar masi mazakiru wanda ya shafe azzakarinsa lahu muntaqidu to ya walwale wannan shaban ya walwale masa alwala to wannan hadisi mu Al-Sheikh Abdullah yace malikawa hujja ne gare mu da shi aka yi hujja kan cewa wanda ya shafi zakarinsa alwalarsa ta walwale to su Hanafiyawa basu karbe wannan hadisi ba basu karbe shi ba sun yi amfani da dalilai da dama dalili na farko dai suka ce a shafan azzakari abu ne wanda yake yana yawan afkuwa ga mutane an gane yana daga cikin al'umuru lati ta'ummu biha albalwa to ya kamata a ce hukuncin da haka yake ko hadisin da ya tabbata to a samu adadi da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaici wannan hukunci ba wai ta hanyar ita busura kawai ba suka ce to wannan yana nuni kan cewa hadisin bai tabbata ba sannan na biyu suka ce ai ga wata hanya kuma wadda ta ci karo da wannan shine hadisin talqu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ai shi zakari wata tsoka ce daga jikinka dan ka shafe shi ba wani abu sai suka ce to su auren su ma yafi ma wannan karfi kuma shine al-aslu shine al-aslu cewa in ka shafe zakarinka alwallana cewa ta walwale to wannan sabon hukunci ne mai bukatar nassi to kuma nassin da kuka kawo bai tabbata ba saboda ya kamata ya zama mutawatir saboda qadiyyar da yake bagada akan ta to tana yawan aukuwa ga mutane ba abu ne wanda ya shafi ɗaiɗaiku ba ko wasu ayyanannu ko takaitattun mutane to haka sai suka yi raddin a wannan hadisi to amma dai malamai sun ba su amsa daga cikin amsoshin da suka ba su suka ce wannan hadisi ya fi wancan ƙarfi su malikawa kenan shi wannan hadisi na busura to ya fi na wancan talqu ƙarfi
sannan na biyu cikin sa akwai ziyaratu ilmin akwai ƙarin wani abu babu a wancan to dama ka'ida na hukunta cewa kuma idan wani ya faɗi magana wani shi ma ya faɗi irin ta amma ya zo da ƙari akan wanda ya faɗa na farko to za a karɓi abin da ya zo da shi to hadisin busura kaga akwai ziyadar hukunci wanda babu shi a cikin hadisin talqu wannan kenan sannan mafi yawan malamai kuma sun tafi a kansa don za mu ga kamar su al-Hanabila duk da suna da riwaya biyu wata riwaya su ce alwalla ta walwale an shafi zakari wata riwaya kuma su ce alwalla nanan duk da riwaya cewa alwalla ba ta walwale ba ita tafi karfi a mazhabin Hanabila an gane wannan to wannan shine to amma dai su Hanafiya a wurin su shafan zakari mutlaqan baya walwala arwala saboda ba su yi aiki da wannan hadisi ba sai hadisi na uku hadisu kullu muskirin haramu sai hadisin da yake cewa dukkanin abin da yake sa maye wato haramun ne duk wani abu da yake sa maye haramun ne hadisi ne wanda al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da An-Nasa'i da At-Tirmidhi da al-Imam Ahmad duk sun ruwaice shi ta hanyar Abdullah dan Umar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk abin da yake bugarwa to haramun ne a shashi to sai daga wannan sai malamai su malikiya suka ce akwai abin da larabawa ke ce matsime suna amfani da shi da dabino ko inabi da makamantansa shi ba giya bane an gane wani tsime ne amma aka yi shi a ka'idar sa in ka sha shi da yawa yana bugarwa amma in ka sha kadan kuma ba zai saka maye ba to sai malikiya suka ce da mai yawansa da kaɗan ɗinnansa duk haramun ne saboda hujja da wannan hadisi kullu muskirin haramun suka ce saboda annabi ya yi amfani da lafazin umumi shine kullu kuma aka yi idafa ta zuwa ga muskir to shi wannan tsimin waƙi'i ya tabbatar da in ka sha shi da yawa zai saka maye to kaga kenan don ka sha kaɗan bai saka maye ba to kaga dai sa maye din ga tsimin kaga siffar tana nan tare da shi sai suka ce hadisin yayi tanawulin sa su kuma al-Hanafiya suka ce a sai in an sha da yawa yake haramun amma in an sha kadan to babu komai tunda kadan din da ka sha ai bai saka maye ba shi kuma wannan hadisi cewa kullu muskirin to kuma wannan da ka sha bai saka maye ba to dan me da za a ce kuma ka sha haram to shi ne malai yace lana alan nabizi to wannan hadisi hujja ne gare mu akan haramcin annabizi shan tsime ko na dabino ko na inabi ko na magariya ko ma na menene inda mai yawan sa yana bugarwa to kadan din sa ma haramun ne wassalamu aminci ya tabbata ala man ittaba alhuda ga wanda ya bi shari'a wannan cikon baiti ne yayi amfani da shi to ce hujja Hanafiya suka bayar akan waɗannan hadisai guda uku sai malai ya ce wal hanafi fil jami'i qa'ilu masaha an ibn ma'in naqilu thalathatun anin nabiyyi la tasih man masala nikaha kullun la tadih wal hanafi mai bin mazhabar hanafi da aka kawo waɗannan hadisai da ba maliki yayi hujja da su ga mai bin tafarkin hanafiya to ga amsar da ya bashi qa'ilu amsar da ya ba ba maliki fil jami'i a cikin dukkanin waɗannan hadisai da suka gabata guda uku sai ya ce ma sahaha ai ba su inganta bane a wurina to tunda ba su inganta ba kuma ina zancen hukunci hadisin la nikaha illa bi waliyin masa ha'indi hadisin man massa zakarahu falyatawadda masa ha'indi hadisu kullu muskirin haramun shi ma masaha ka duba fa shi na uku din nan fa al-Imamu Muslim ya riwayace shi amma ko ba su yi aiki da shi ba ba su yi aiki da shi ba duk da dai kuma ta wani bangare ne ta wani bangare zaka ga kuma sun yi aiki da shi sabanin rugora hadisan guda biyu to sai ba maliki yace mishi to me dalilin ka domin ai baka cewa hadisai kai ba su tabbata ba dole sai me sai ka kawo dalili sai ce to ai na kilun a malamai ko an samu malamai masu nakalto wata magana annabi ne ma'inin daga Yahya ibn Ma'in ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda abokin al-Imam Ahmad ne shi Yahya ibn Ma'in to akwai wata magana da ake ruwaitowa ko ake nakaltowa cewa ya faɗa dangane da waɗannan hadisai guda uku shine yana cewa salasatun akwai wasu hadisai guda uku anin nabi da ake cewa sun zo daga annabi la tasih ba su inganta ba tabu na farko da shi al-Hanafi yake i'tirazi da shi akan waɗancan hadisai kenan banda waɗancan abubuwa da muka faɗa saboda dalilan nasu in suka kawo wannan aka ba su amsa sai su lalabo wannan in aka walwale wannan kuma su ƙara jayi wata to wannan yana daga cikin dalilansu to da mi abubuwa ne guda uku shine na farko man massa hadisin da ke cewa man massa zakarahu falyatawadda hadisin busura to ibnu ma'ini ya ce bai tabbata daga annabi ba na biyu la nikaha hadisin da ya ce la nikaha illa bi waliyin shi ma bai tabbata daga annabi ba kullun sai hadisi na uku shine kullu muskirin haramun duk abin da ke bugarwa haramun ne shi ma bai inganta ba aka ce wai Yahya ibn Ma'inin ya faɗa to sai malamin yace to shi ba maliki yace to naji dalilin ka amma dai wannan magana da ake cewa ibn Ma'inin ya faɗa la tadih ai dalilin ta bai bayyana ba kamar kai ne kawai dai a ce ka ce kaza bai faru ba amma baka faɗi dalilin rashin faruwan ba ko kuma a kawo ma wasu hadisi sai ka ce ai hadisan basu inganta ba to haka kawai ake cewa hadisi bai inganta ba akwai mi akwai dalili ko dai as-saqatu fil isnadi ko at-ta'anu fil rawi dole a samu waɗannan guda biyu ɗaya daga cikin su ko dai isnadin yana da matsala wani ya abun nan ko kuma suka ga rawi to duk sanda mutum ya ce hadisi bai tabbata ba to dole ya kawo hujja to maganar sa ta bata bayyana ba tunda bata bayyana ba meye zaka abun nan wasu malamai kuma na fassara la tadih to kai da ke bin malikiya kar ka bayyana wannan magana cikin mutane ka dinga hawa minbari kana cewa Ibn Ma'ini ya ce hadisai guda uku me yasa saboda ba ita karankanta maganar ba ta inganta daga shi Yahya Ibn Ma'inin ba ba ta da isnadi ba ta da isnadi zuwa gare shi kamar da yawa daga cikin malamai sun faɗa daga cikin su akwai Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yace abinda ake jingina ma Yahya Ibn Ma'inin na suka wayannan hadisai guda uku bai tabbata daga gare shi ba haka shi ma Abul Faraj Ibn al-Jawzi shi ma ya faɗi irin wannan magana cewa abinda ake jingina ma Ibn Ma'inin na cewa waɗannan hadisai guda uku wai ya faɗa ba su inganta daga annabi ba to ba ta tabbata zuwa gare shi ba to yanzu kaga al-Hanafi sai ya sake lalabo wani sai ya sake lalabo wani ko to shine malai yace jawabuna amsar da muke ba ba hanafi mu malikawa amsar da muke ba su alhadisu la yuraddu bi mithli za ai hadisi ba a raddin shi da irin wannan magana eh ana raddin hadisi ne da dalili qarara tabbatacce eh misali duk wanda zai yi magana in dai ba annabi bane to sai Allah labi hujjar wannan magana ta shi shi annabi zai iya fadan magana ba dole sai ka san dalilin ta ba ba dole sai ka san hikimar ta ba amma duk wanda ba shi ba to in ya fadi wani abu sai an buƙace ya kawo dalili to wagga magana koda a ce ta tabbata daga shi Yahya ibn Ma'in to ai dalilin ta bai fito fili ba eh ba cewa hadisan isnadan su su tabbata ba saboda akwai rawi kaza ga illa saga kaza ga kaza ga kaza ga kaza eh an gane a kawai haka ake fadan magana yace ba su inganta ba to irin wannan ba a raddin hadisi a dogara da ita sai yace iz saboda shartuhu sharadin a raddin hadisi bayan kuma ya tabbata yashtaddu to abu ne wanda yake yana da karfin gaske in hadisi yazo bisa ga sharadin sa to haka kawai wani malami zai zo ya ce bai tabbata ba a dole sai yazo da wani sharadi wani dalili mai karfi wanda yafi na wancan eh wasu kuma malamai na fassara iz shartu hudin suna mayar da shi ga shi Yahya ibn Ma'in iz shartu domin sharadin da yake amfani da shi wajen raunana hadisi ko ingantawa to yashtaddu sharadin nasa yana da karfi yayi tsanani sosai yana daga cikin almutashaddiduna daga cikin malaman hadisi san malaman hadisi gida uku ne akwai almutashaddiduna masu tsanani sosai to shi yana ciki akwai almutasahiluna masu sakaci irin su alhakim suna sa shi su ibnu hibban to akwai kuma almutawassituna yan tsaka tsakiya irin su al-imamu al-bukhari su al-imamu ahmad da makamantansu to amma dai waccan ma'anar ta fi zama zahiri cewa iz shartuhu shartuhu hudin a mayar da shi wato zuwa ga abinda ake magana a kansa na siyaki shine hadisi idan malamai sun tabbatar da cewa ya inganta ya zo bisa ga sharadi kaza da kaza to raddin sa to abu ne wanda yake yana da tsanani kware da gaske ba haka kawai ma'ana dole sai an yi bincike an gano to wace illa za ta sa ba za a karbe shi ba isnadin ne bai zama muttasili ba ko akwai wani rawi da aka soka ko ake tuhuma da ƙarya amma kawai dai dan malami ya ce kaza bai tabbata ba shikenan ka je ka yi aiki da shi ko da malami ne to Allah ya sa mu fahimta binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi nan za mu kwana insha Allah sai wani darasi sai mu tashi baiti na 56 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته